Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalol da kuma Niya FM ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdi ce da Mahmud Lalo daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin namu na yau Litinin 23 ga watan Janairu. Ga kanin labarai.
An fara zaman tattauna rikicin siyasar Siriya a yau Litinin a birnin Astana da ke Kazakhstan. Yau kwamitin Majalisar Dattawan Amurka mai kula da harkokin waje zai kada ƙuri'a kan Alex Tillerson, mutumin da shugaba Donald Trump ya zaba a matsayin sakataren harkokin wajen kasar. Prime Minister Mauritius ya mika kujerarsa ga ɗansa a yau hukumance a yau Litinin.
Kanin labaran kenan. Da asubahin yau wani jirgin sojin Kamaru ya gamu da hadari. Muna da rahoto bayan labarai. Bisa ga dukkan alamu kuma gangamin da mata suka gudanar a Amurka ƙarshen mako da dubban mutane a biranen duniya da dama suka marawa baya ya samu karbuwa, abinda waɗansu ke gani zai zama abin koyi.
Darasin da zamu koya shine sai mu ringa dubawa shugabanninmu ya zamanto maganarsa akan mace ko akan mata ko akan yara ya zamanto akwai tausayi a ciki.
Yusuf Farande kuma zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan adam. Zamu kuma karanto kadan daga cikin dan ra'ayoyi da kuke aika mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum. An fara zaman tattauna rikicin Siriya a yau Litinin a birnin Astana da Kazakhstan da nufin tsawaita shirin tsagaita wutar da aka cimma na tsawon wata guda tsakanin yan adawa da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Idan aka samu kaiwa gagaci a wannan zama, hakan zai bude wata kofar gudanar da wani zama a ƙarƙashin jagorancin Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva. Yahya Al-Afradi shine mai magana da yawun yan adawa.
If this is to be achieved, this could help in the political process.
Yace idan aka cimma matsaya, hakan zai taimaka kwarai a siyasance. Sai dai tuni wannan zama da ake a Astana ya haifar da baraka tsakanin kasashen da ke daukar nauyin wannan taro, wato Russia da Turkiya da Iran, inda hukumomin Moscow da na Ankara suka goyi bayan yan adawa a wannan rikici na Siriya wanda aka kwashe shekaru 6 ana yi. Wannan tattaunawa na zuwa ne yan makonni bayan da dakarun Siriya da masu mara musu baya suka karbe ikon lardi na ƙarshe a birnin Aleppo, wanda hakan wata gagarumar nasara ce ga gwamnatin ta Bashar al-Assad.
Yau kwamitin Majalisar Dattijan Amurka mai kula da harkokin waje zai kada kuri'a kan Alex Tillerson, mutumin da shugaba Donald Trump ya zaba a matsayin sakataren harkokin wajen kasar. Sai dai har yanzu babu wata alama da ke nuna cewa ko Senator Marco Rubio na jam'iyyar Republican zai goyi bayan zaɓin na Tillerson. A jiya Lahadi, wasu gaggan 'yan jam'iyyar ta Republican su biyu, wato Senator John McCain da kuma Lindsey Graham, suka nuna goyon bayansu a kan zaɓe na Tillerson, wanda a farko suka nuna shakkunsa saboda alaƙar da yake da ita da Rasha. Sai dai duk da cewa goyon bayan McCain da na Graham zai ƙara wa Tillerson armashi, akwai damuwar cewa babu ko ɗaya daga cikinsu da ke cikin wannan kwamiti mai kula da harkokin wajen Amurka. Shi dai Senator Rubio na jihar Florida yana cikin wannan kwamiti, amma har yanzu bai bayyana matsayinsa kan zaɓin na Tillerson ba.
Wani mummunan yanayi na guguwa ya halaka mutane 18 a kudancin Amurka, kuma masu hasashen yanayi sun yi gargaɗin akwai yiwuwar a sake samun wani makamancin wannan yanayi a nan gaba. Akalla mutane 14 ne suka mutu, kana wasu 20 suka ji rauni, yayin da mummunan guguwar ta ratsa ta wasu yankunan jihar Georgia a ƙarshen makon da ya gabata. Gwamnan jihar Nathan Deal ya ayyana dokar taɓaci a ƙananan hukumomi 7 da aka samu asarar rayuka da jikkata daga wannan guguwa. Baya ga haka, an samu ƙarin asarar rayukan mutane 4 a garin Mississippi a ranar Asabar. A jiya Lahadi, hukumar da ke sa ido kan yanayi ta ce akwai yiwuwar a sake samun wannan mummunan yanayi na guguwa a kudancin jihar ta Georgia da arewacin Florida da kuma wasu yankunan kudu maso gabashin Alabama. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Wani jirgi mai sauka angulu mallakar dakarun kasar Kamaru ya fadi a kusa da arewa maso gabashin iyakar kasar da Najeriya inda ya halaka komandan dakarun kasar ta Kamaru. Janar Jacob Koji ya rasu ne a wannan hadari da yammacin jiya Lahadi a kusa da ƙauyen Bogo dake Kamarun yayin da suke ran gadin yankin kamar yadda manin jami'in soji ya faɗa. Shi dai janar ɗin shi ke jagorantar yakin da kasar ke yi da mayakan Boko Haram. Hukumomin kasar sun ce akwai wasu jami'an soji uku a cikin jirgin waɗanda su ma suka rasa rayukansu. Rikicin Boko Haram wanda ya samo asali daga Najeriya ya fantsama zuwa waɗansu ƙasashen makwabta da suka haɗa da Kamaru da Chad da kuma Niger. Rikicin ya kuma yi sanadin mutuwar mutane sama da 25,000, kana ya raba kusan mutane miliyan 2,300 da mahallansu, kamar yadda ƙungiyoyin kare haƙƙoƙin bil'adama da Majalisar Ɗinkin Duniya suka bayyana.
Prime Minister Mauritius ya mika kujerarsa ga ɗansa a hukumance a wani yanayi da ake ganin mai cike da ruɗani ne. A yau Litinin Prime Minister mai barin gado Anirudh Jagnauth mai shekaru 86 ya ce riƙe muƙamin Prime Minister ɗawainiya ce mai girman gaske kuma nauyi ne ba babba ba ƙarami ba. Ya ƙara da cewa ya riƙe wannan muƙami ya ji yadda yake saboda haka lokaci ya yi da zai kauce ya bar wa matasa. Sabon Prime Minister Pravind Jagnauth mai shekaru 25 wato 55 ya kasance tsohon ministan kuɗi ne kafin a ba shi wannan muƙami. Sauyin gwamnati da aka yi an gudanar da shi ne ba tare da an yi zaɓe ba, lamarin da ya janyo suka da kiran sai an gudanar da zaɓe a nan gaba. Tsohon Prime Minister ƙasar Paul Biya kuma mamba a ƙungiyar 'yan adawa ƙasar ta Mauritius ya ce akwai alama da ke nuna cewa 'yan ƙasar ba su gamsu da wannan sauyin gwamnati da aka yi tsakanin ɗa da uba ba. Ya kuma ƙara da cewa za a gudanar da zanga-zanga domin nuna adawa da naɗin sabon Prime Minister. Ƙasar ta Mauritius ta kasance abin kwaikwayo a fannin samun daidaito ta fuskar demokuraɗiyya, amma kuma wannan sauyin gwamnati da aka yi ya harzuka mutanen ƙasar wacce ke kan tsibiri.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Bari mu buɗe taskar rahotannin nama ƙasar Kamaru inda aka samu wani koma baya a yunkurin kakkaɓe ƙungiyar Boko Haram, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Mahmud Awal Garba ya aiko mana.
Wani jirgin yakin saman mai sakon angulu na ƙasar Jamhuriyar Kamaru ya yi hatsari a sararin samaniyan jihar Arewa mai nisa kusa da kan iyakar ƙasar Kamaru da ƙasar tarayyar Najeriya, wanda ya sanadiyar mutuwan manyan dakarun tsaron ƙasar guda hudu. Cikinsu akwai janar mai kula da sojojin ƙasar Kamaru masu yaƙi gaba da gaba da Boko Haram a jihar Arewa mai nisan, janar Jacob Koji. A 'yan shekarun nan ne shugaban ƙasar Kamaru Musta Biya ya ba shi matsayi na janar domin irin hazaƙan da yake da shi yake gaba da gaba da ake yi da mayakan Boko Haram a ƙasar. Sannan akwai Kanal Kameni mai kula da jandumomin jihar Arewa mai nisan da direban jirgin Leftanal Cinda da kuma wani ƙaramin sojan ƙasar guda ɗaya. Amma na nemi jin ta bakin ministan tsaro na ƙasar ko gwamnan jihar Arewa mai nisan. Abin ya ci tura kana sanarwar da ta fito daga ofishin ministan dakarun tsaron a birnin Yaounde. Sun ce yanzu dai gwamnatin ƙasar ta sanya bincike kan ko meye masababin faruwan hatsarin. Har yanzu dai mun zuba idanu ne ma za mu samu cikakkun bayanai ko maharan Boko Haram ne suka kabo jirgin ko kuma ba su bane. Mahama Awal Garba, muryan Amurka daga kasar Kamaru.
Kaso mutun nan nan karasa shi kai kila ba amsa kila ba sai mutu ba da haka.
To a gaida Muhammad, sai kuma garin Kanam da ke ƙaramar hukumar Dange a jihar Plateau, Najeriya, inda hankalin al'umma ya tashi biyo bayan wani hari da waɗansu mutane da ba a san ko su wane ne ba suka kai ofishin 'yan sanda suka kashe ɗan sanda ɗaya suka kuma yi awon gaba da makamai. Wakilinmu Zainab Babaji na da ci gaban rahoton.
A cewar waɗanda na zanta da su ta wayar tarho, wanda saboda dalilan tsaro ba su yadda in bayyana sunayensu ba, sun shaida mun cewa yanzu haka mutane na cikin fargabar abin da zai iya biyo baya duk da cewa ba wani tashin hankali a garin.
Abin da ya faru wayansu mutane ne da ba a san ko su wane ne ba. Suka zo police station misalin karfe 2 na dare. Suka attackin police din da suke aiki a wurin suka kwashe bindigogin sun kashe police guda ɗaya.
To amma yanzu ku da kuke wurin yaya yanayin gurin yake?
wannan wuri lami lafiya ba matsala ba komai to sai dai zaman bargaba amon ko tashin hankali ko wani abu ba ku komai ko wannan harkar shi yadda ya kamata sai dai hankali ba zai kwanta ba tunda an ce mutanen nan ba a san ko su wane ne ne ba
safin dare yau kenan muke samun labari wasu sun kawo a kansu a san ko da su wane ne bane an kashe police guda daya an dubo dubobi aka tafi da su to kin ga ai bayan police station din ba a ce an kurjina wani ko an taba wani ba ya police din kawai da suka shiga suka abin da za su yi suka fita suka yi tafiyar su shikenan mu ma da yake abin ba wai ya faru ido na ganin al'umman bane kawai da safe ne da aka tashi da wannan labari a yanzu dai abin da kawai ake ciki shine a dangi ya girma shi har mutane za su iya shiga su yi faɗa irin wannan hasu da ire-iren waɗannan maganganu dai za ki samu ana dan babbada a gefe-gefe amma bai hana mutane al'amuransu da shigulgulansu na yau da kullum ba.
Daga yankin Gana wuri da ke karamar hukumar Riyam kuwa shugaban kungiyar Miyetti Allah reshen jihar Plateau Muhammad Nura Abdullahi yace a jiya an kai hari an kuma kashe mutum guda inda ya buƙaci hukumomi da jami'an tsaro da su dau matakan gaggawa don daƙile lamarin.
Da dare kaman karfe 8 da rabi zuwa 9 wasu sabbin digogi suka shiga Gana wuri suka fara harbi sporadic haka suka samu suka kashe mutum daya sannan suka jiwa mutum uku ciwo yanzu mun kokari mun tafi gurin mun zauna da mutanen mu mun ba su hakuri dan haka muna kira ga gwamnati da jami'an tsaro muna roko mun durkusa a kasa muna rokon su to Allah su yi duk abin da za a yi su hana rikicin jihar Kaduna shigowa da Plateau muna neman gwamnati ta dau mataki wanda za ta magance wayannan abubuwan kar su ci gaba da faruwa.
Duk kokarin da nayi don jin bayanai daga jami'an yan sandan jihar Plateau ya ci tura domin kuwa jami'in hulɗa da jama'a na rundunar yan sandan jihar Plateau Tena Tiobef yace har ya zuwa lokacin da na tuntube shi bai samu cikakken bayanai da zai iya zantawa da ni ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A gaida Zainab, miliyon mutane suka yi da fifi a sama da birane 100 na duniya a ƙarshen mako domin mara bayan gangamin lumana da mata suka gudana a nan birnin Washington domin jan hankalin shugaban Amurka Donald Trump kan waɗansu tsare-tsarensa da suke adawa da su. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri ya yi nazarin wannan gangami ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
Baya ga dimbin Amurkawa da suka shiga jerin gwanan zanga-zangar an kuma gudanar da makamanciyarta a kasashen Faransa da Burtaniya da Jamus da sauran kasashen Turai domin nuna goyon baya ga batutuwan da suka sababa gangamin lumanar. Masu gangamin dai na bayyana ra'ayinsu ne dangane da wasu manufofi da ake sa ran gwamnatin sabon shugaban na Amurka zai aiwatar waɗanda ke da nasaba da kalamansa na yaƙin neman zaɓe. Galibin kalaman dai sun shafi jinsin bil'adama da addinai da tattalin arziki da sauran al'amura na haƙƙin ɗan adam. Kowanne irin darasi 'yan Afirka ya kamata su koya daga wannan gangami na lumana? Malam Abbati Bako masanin kimiyyar siyasa ne da al'amuran demokradiyya.
Wato muhimmin abu dai shine a matsayinka na shugaba ko wakilin al'umma da abin da zaka faɗa musu ka fito musu da gaskiya ka faɗa musu halin da ake ciki. Idan mutane suka fahimci wannan to za su ringa bin ka sau da kafa kuma da abin da zai tayar da hankali ga shi shugabancin ko kuma ita al'ummar da ake shugabanta za a ga ba zai faru ba. Saboda haka muhimmin abu shine a fito a ringa faɗa mutane ta hakikanin abin da yake tafiya daidai da abin da baya tafiya daidai da yadda za a gyara shi kuma ita demokuraɗiyya a shikashikanta guda 57 da muka sani muhimmin abu na farko shine kowane ɗan ƙasa ina da ta cewa a tsarin demokuraɗiyya. To idan shugabanninmu za su bi wannan tabbas za a samu zaman lafiya da kuma wanzuwar demokuraɗiyya a Najeriya da shauran ƙasashenmu na Afirka.
Ko da yake ba kasafai gangamin da ƙungiyoyin mata ke gudanarwa a Najeriya kan zo da yanayi na tarzoma ba, amma malama Hawa Ibrahim Elyakub ta ce matan Afirka musamman ma na Najeriya na da abin koya a zanga-zangar da ta wakana a Amurka.
Shi shugaban ƙasa Amerika da ya lafazai ɗin to tun daga yanzu suke gyara masa zama ta cewa fa ba zai ci gaba da waɗannan lafazan da yake ba wanda zai ci zarafin yancinsu a matsayinsu na mata ba. To darasin da zamu koya shine sai mu ringa dubawa shugabanninmu ya zamanto maganarsa akan mace ko akan mata ko akan yara ya zamanto akwai tausayi a ciki, kuma banda tausayi kadai ba wai tausayi mu kadai muke so mu ji ba, a'a a gaya mana abubuwan da za a yi mana a bunƙasa rayuwarmu da ta yaranmu. Saboda yawanci zaka gani idan an zo babu wani takamaimai abinda aka ajiye za a yi wa mace ko kuma yara. Zaka ga mata a asibiti suna shan wahala, yara a asibiti suna shan wahala. Mun sha ganin wannan, kayi kokarin duniyar nan ka taimaka musu, kaga ba abinda zaka iya yi. Saboda shugabancin bai tausaya ba tun daga farko, ya ajiye wa'annan abubuwa da zai sa mace da yara su ji dadi. To yanzu abinda dai darasin ya nuna mana shine sai mu ƙara yunkuri, mu tashi tsaye. Duk wani wanda zai shugabance mu, ko namiji ne ko mace ne shi, ya zamanto bukatunmu a matsayinmu na 'yan adam, to ya tabbatar yana kan biya neman ya biya mana wannan bukatar ko ya biya ta. Da in bai yi ba, mun gane yanzu cewa za mu fito mu yi gangami mu kai miliyan 3 ko ma miliyan 30 tunda mu muna da yawa, kuma mu fito mu nuna fushinmu akan wannan matsayin na mata da yara da suke ciki a ƙasar mu ta Najeriya. In yaso mu koma gidanmu lafiya kamar yadda wa'ancan din suka koma gidajensu lafiya, mu saurara radio ta mana bayani cewa an ji bukatunmu kuma gashi nan za a aiwatar da su ko ma an fara aiwatar da su.
Malama Hawwa Ibrahim Yakub kenan mai fashin baki kan lamuran siyasa da mata da kuma kananan yara a Najeriya. Mahmud Ibrahim Kari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Haka yake, to batun da zamu so mu ji ra'ayoyinku kenan yau da yamma. Yaya kuke gani mata a kasashe masu tasowa za su iya hada kai su cimma manufa ɗaya kamar yadda takwarorinsu na kasashen duniya ke yi?
Ilimi garkuwar ɗan adam.
Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam.
Jama'a masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci na la'asariyar Litinin, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, a cikin shirin namu na yau za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon da ya gabata, inda muke tattauna mahimmancin tsawata mu masu ruwa da tsaki a harkar ilimi a Najeriya baki ɗaya. Manazarcin namu Dr. Ayuba Tanko Abubakar, tsohon malamin makaranta kuma tsohon shugaban kwalejin horas da malamai ta jihar Kano, yana da yakinin cewar idan har duk masu ruwa da tsaki a ɓangaren ilimi za su ɗauki nauyin da suka rataya a kansu ba tare da tura laifi ga wani ɓangare ba, to babu shakka matsalar ilimi a Najeriya tana iya zama abin tarihi. Idan aka yi la'akari da sauran ƙasashen da suka ci gaba a duniya, ana iya ganin cewar su ma sun faro ne daga wani mataki har suka kai ga inda suke a yau. Babban abin tambaya a nan shi ne, wai ina mafita?
Na biyu shine yadda aiki na karatu na elementary da ake kira primary school ya lalace saboda ya zagwanye domin ba mutane da yawa masu koyarwa, masu koyan kuma suna da mugun yawa, to sai zama da yawa in wanda ya gama primary amudan da ya kasar arewa a wurare da yawa idan kace yazo ya rubuta ma sunan mutanen gidansu ma ba zai iya ba. Na biyu, idan kace yazo ya rubutawa wani takarda ko da Hausa ko da Turanci ba zai iya ba, saboda haka akwai lalacewa matukar da gaske. To su ne kuma irin wa'annan din wa'anda ba su iya sosai din ba, su suke zuwa su koyi karatun yadda za su koyar. Saboda haka ka tashi baka yi abin da ya kamata ba tun kana kasan karatun, in ka je saman ma kuna da yawa ba za ka iya sosai ba. Saboda haka dole sai an cincire an ga cewar waye zai iya. Saboda haka karatu a saman ma tunda kasan ta ruguje na saman ma a ruguje yake.
Eh, wasu na ganin kamar hukumomi ba sa yi wa matakin ilimin nan na primary tanadin da ya dace da shi, musamman in aka yi la'akari da muhimmancin sa. Kamar yanzu yadda kake faɗa shine tushen ilimin, dole sai an sa foundation din sa sannan za a dora. Wasu na zargin kamar hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki kamar ba sa bashi muhimmanci da kulawa da ta dace.
Hukumomi suna bashi mahimmanci, amma idan abu ya yi yawa ne ya za ka yi? Mutum nawa gare ka malaman makaranta? Mutum nawa ne wanda suka gama jami'a? Mutum nawa ne suka gama College of Education suka zama malaman makaranta? Kaɗan ne. Sannan matsalar ilimi kamar yadda na faɗa tana da yawa, tun daga can ƙasan in kaiwo sama duk abin a ruguje yake.
To dakta, kamar wasu kuma suna alakanta wannan sha'anin taɓarɓarewa da zancen rushe tsarin nan da aka yi na Teachers College, kwalejojin horas da malamai shi ne sama aka samu kai a inda ake, saboda yawancin a waɗannan kwalejoji ne ake iya koyar da sigar yadda za ka rinka koyarwa har ma ka samu wannan dabarun da hikimar da za ka cusa wa ɗalibi ilimin da ya kamace shi.
Da Teachers College ya yi amfani, amma kowane malami duk abin da aka koya masa a wannan Teachers College din sai iya yinsa in ya zama malamin makaranta. Amma a lokacin nan a Teachers College gaba ɗaya 'yan makarantar ba su bi 300 ba, students din wanda su za su fito su je su koyar shekara uku ne, kowace shekara da kamar mutum ba su ma kai 300 ba, mutum 70. Amma yanzu idan ɗan Teachers College ya fito ba zai iya koyarwa kowa ba, domin har yanzu yawan jama'a a ko'ina duk inda ka ce ilimi za ka bari, yawan jama'a ya kai yadda ba za ka iya tunanin cewar mutum kaza ba. Da ɗan Teachers College ajinsa kowane aji mutum 30 ne, sai da ka ba za su zama 40 in sun yawa, yanzu sun ɗaruruwa ne. Saboda haka ba za a iya ba. Kuma a lokacin ita Teachers College ai mutum kaɗan ne, amma yanzu kamar yadda na faɗa maka da yaran da za ka koyarwa sun yawa.
Dakta, wai kamar da ɗan shekarun baya an ce su waɗannan kwalejoji na TC an rushe su an koma tsari kawai na secondary, illa iyakan sai dai ka zo kai NCE shine abin da ake gani shine wato takardar shaidar aikin malanta mafi karanta da za ka yi. Wannan abin da kake faɗa yawancin su sai wasu suke ganin cewa kamar yanayin da ake bada horon musamman a TC din ya mafi na yanzu wanda ake bayarwa a su waɗannan makarantu na aikin malanta da ake cewa College of Education. Don haka wasu suke ganin kamata a dawo da tsarin nan na makarantun TC in ka fara da su a matakin secondary kuma ka zo kai NCE kamar yadda ake yi a baya.
Yana da waya a da a lokacin da ake yin Teachers College a state gaba daya kamar Kano wanda suke miliyoyin jama'a da yawa, amma Teachers College guda ɗaya ce, Wudil. Bayan Wudil ba wata Teachers College, kuma daga nan ake fitowa. Saboda haka a lokacin kuma Wudil Teachers College ba ta iya fito da malamai da suka gama fiye da 40 a duk shekara. Saboda haka matsalar da ake da ita shine a yanzu idan ka ce dole sai dan abin da ake koya musu da na su koyar elementary ne, su koya a elementary. Yanzu kuwa ɗaliban da suke elementary da secondary da ake cira JS dole sai wanda ya san ya iya koyarwa shine ake ce sai an yi NCE.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don mu zan miƙewa kai kokarin neman.
To a gaida Harande, ga Baba Yakubu Makiri da kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuma masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email.
Thank you. Sakonmu na farko na cewa hakika shaye-shaye ya zama ruwan dare ga magari a kasashenmu na Afirka, kuma masu sha ba su taba nema suka rasa ba. Don haka ya kamata hukumomi su tashi tsaye wajen yaki da sha da fataucin su, ganin yadda suke taka rawa wajen gurbata rayuwar al'umma. Sako daga babagana Ibrahim Zangon Daura da babagana Alhaji a Najeriya. Wani sako ya fito ne daga Janar Sakatare Isa Lawan Girgir jihar Yobe Najeriya. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Taron sasanta gwamnatin Siriya da ƴan tawaye dake gudana a ƙasar Kazakhstan, Allah ya sa haƙa ta cimma ruwa, domin yaki baya zama hanya ɗaya tilo na magance rikici. Sako daga ba ya fito ne daga Alhaji Nuciya Wacakal. Yace assalamu alaikum VOA Hausa, ina taya sabon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump murnar rantsuwar kama aiki da yayi a ranar Juma'a ta gabata. Ina fatan zai yi aiki da gaskiya wajen jagorancin sa. Wajen sako kuma ya fito daga Mutawakkil Gabudoko, dalibi a kwalejin Gumel. Yace muna jinjinawa gwamnatin Najeriya bisa sababbin kudirce-kudirce da ta bijiro da su na samarwa matasan kasar ayyukan yi a wani mataki na rage radadin talauci a tsakanin al'umman kasar. Da fatan gwamnati za ta danka wannan amanar ga mutane masu sanin ya kamata. Sakonmu na gaba na cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Hakuri maganin zaman duniya. Muna jinjinawa yayi jami'a akan namijin kokari da yayi na bada mulki cikin ruwan sanyi ba tare da an yi asarar rayuka ba. Allah ya sa hakan ya zama alkhairi a gurin sa da ma ƴan kasar Gambia baki daya. Amin. Sakon haɗin gwiwa daga Muntari dan Mu'azu, babban khalifa Jikan Kande da Janar Baba Sabana Afcourt Yola da Ibrahim Jikan Kande gidan mai kware. Wannan sako ya fito daga Muhammad Usaini tunga makiri jihar Nija. Yace tabbas hakika muna murda da yadda kasar Saudiya ta yi wa kasar mu Najeriya karin kujerar aikin haji zuwa kujeru 95,000 a aikin haji na bana wanda za a yi nan gaba ba da dadewa ba. Da fatan hukumar aikin haji ta Najeriya za ta kamanta rabon kujeran ga jihohin Najeriya. Sakonmu na gaba da cewa salam VOA Hausa. Muna roƙon Allah ya sa taron sulhu da za a yi a yau tsakanin Siriya da ƴan tawayen kasar Kazakhstan ya kawo ƙarshen tashi-tashin haƙulla da yake cinyewa a kasar ta Siriya. Amin. Sako daga Malam Rilwanu Saidu Gairi da Aisha Alhaji Lawali a jihar Zamfara da Ibrahim M Abubakar Maiduguri jihar Borno Najeriya.
Baba Yakubu Makeri da wasiƙun ku masu saurare. Kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai.
An fara zaman tattauna rikicin siyasar Siriya a yau Litinin a birnin Astana da ke a Kazakhstan, da nufin tsawaita shirin tsagaita wuta da aka cimma na tsawon wata guda tsakanin ƴan adawa da gwamnatin shugaba Bashar al-Assad. Idan aka samu kaiwa gagaci a wannan zama, hakan zai bude wata kofa gudanar da wani zama karkashin jagorancin Majalisar Dinkin Duniya a Geneva. Sai dai tuni wannan zama da ake yi a Astana ya haifar da baraka a tsakanin kasashen da ke daukar nauyin wannan taro, wato Rasha da Turkiya da Iran, inda kuma Moscow da Ankara suka goyi bayan ƴan adawa a wannan rikici na Siriya wanda aka kwashe shekaru shida ana yi. Wani jirgi mai saukar angulu mallakar dakarun kasar Kamaru ya fadi a kusa da arewa maso gabashin iyakar kasar da Najeriya, inda ya halaka kwamandan dakarun kasar ta Kamaru. General Jacob Koji ya rasu ne a wannan hadari da yammacin jiya Lahadi a kusa da ƙauyen Bogo da ke Kamarun, yayin da suke rangadin yankin kamar yadda wani jami'in soji ya faɗa. Shi dai janar ɗin shi ke jagorantar yakin da ƙasar ke yi da mayakan Boko Haram. Hukumomin ƙasar sun ce akwai wasu jami'an soji su uku a cikin jirgin waɗanda su ma sun rasa rayukansu. Rikicin Boko Haram, wanda ya samo asali daga Najeriya, ya fantsama zuwa wasu ƙasashen makwabta da suka haɗa da Kamaru da Chadi da kuma Nijar. Rikicin ya kuma yi sanadin mutuwar mutane sama da 25,000. Kana ya raba kusan mutane miliyan 2.3 da mahallansu, kamar yadda ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da Majalisar Ɗinkin Duniya suka bayyana.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Kafin mu sallama, bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga danginmu duka domin rasuwar gugunmu Awo Adamu Kole, wanda ta rasu shekaran jiya a Kwakure. Sai kuma Reverend Bawa Sadauki, wanda shi kuma ya rasu jiya da Asuba a Nasarawa malumfashi. Allah ƙara mana dangana ya kuma kyautata namu ƙarshen. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai kuma Sa'ida Hamdin da ta haɗa shiri da bada umarni, da injiniyanmu na yau Greg Burns alheri, ke muku fata alheri. Sai kuma mun ji daga ra'ayoyinku kan yadda kuke gani ƙasashe masu tasowa za su iya haɗa kai su cimma manufa ɗaya. Yanzu a madadin kowa da kowa nake cewa salamu alaikum.